Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 60, 25 da 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya, fara'a, FM Nomad, Dalal FM da kuma niyya da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, a kodayaushe muna nan a shafukanmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. Muhammad Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballa muka sake dawowa a daidai wannan lokaci. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa bayan da hukumomin Amurka suka tabbatar da mutuwar shugaban kungiyar ISIS Abubakar al-Baghdadi a Syria, to ko ya makomar kungiyar ta ISIS za ta kasance a yanzu?
In ka duba yadda kungiyoyin ta'addanci suke, za su dan samu shi baya na shugabanci, amma kuma za ka ga da wuri-wuri za su nemi wani kuma su sanya shi su ce shi ne yanzu sabon shugabansu.
Za ku ji ƙarin bayani a cikin shirin, muna kuma tafa da shirin da rashin tayi da ma sharhin jaridun Najeriya, amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da hantsi. Wani samami da sojojin Amurka na musamman suka kai a arewa maso yammacin Syria ya kai ga samun nasara tare kuma da kawar da shugaban kungiyar ISIS Abubakar al-Baghdadi, wanda ya kace-kace a cewar shugaba Donald Trump a wata sanarwa da ya yi a wani jawabinsa da aka yada ta gidan talabijin a kasar baki daya da safiyar jiya Lahadi. Da daren ranar Asabar, Amurka ta yanke hukunci akan shugaban kungiyar 'yan ta'addan na daya a duniya, abinda Trump ya sanar kenan daga ɗakin diplomasiya na fadar White House a jiya Lahadi. Yana mai bayyana cewa shugaban kungiyar IS ya tada bama-bamai da ke jikinsa a cikin ƙarƙashin ƙasa, wanda ya kuma rutsa da uku daga cikin 'ya'yansa. Bayan da ya tarwatsa kansa, sai ginin ƙarƙashin ƙasar ya rufta, a cewar Trump. Sai dai babu wani sojan Amurka da ya rasa ransa a lokacin wannan farmaki, amma an kashe mayakan al-Baghdadi da dama kuma an kama wasu, a cewar shugaba Trump. Shugaban ya kuma kara da cewa shugaban kungiyar IS, wanda ya boye a wasu ramukan ƙarƙashin ƙasa, ya yi ƙoƙarin tserewa kuma ya yi ta kyarma da kuka da kuma ihu a lokacinsa na ƙarshe. Babban wakilin Amurka a tattaunawar zaman lafiya da ake yi a Afghanistan ya gana da shugabanni a Kabul jiya Lahadi bayan saukarsa kasar a wata ziyarar bazata, wadda ita ce ta farko da ya kai tun bayan da shugaba Donald Trump ya dakatar da tattaunawa da kungiyar 'yan tawayen Taliban kan yadda za a kawo ƙarshen yakin Afghanistan. Jami'ai sun ce Jalmil Khalilzade ya samu rakiyar wasu jami'ai, ciki har da Lisa Curtis, babbar darakta mai kula da kudanci da tsakiyar nahiyar Asiya a kwamitin tsaron Amurka. Ziyarar tana zuwa ne a ranar da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Afghanistan IEC ta tsaida ranar 14 ga watan Nuwamba mai zuwa a matsayin ranar da za a saki sakamakon wucin gadi na zaben shugaban ƙasar mai cike da takaddama da aka yi ranar 28 ga watan Satumba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaba Mauricio Macri, mai ra'ayin riƙau, ya amince da shan kayi a zaben Argentina jiya da daddare, wanda hakan ya share fage ga masu sassaucin ra'ayi su sake dawowa kan karagar mulki ƙarƙashin Alberto Fernandez, bayan da mafusata masu jefa ƙuri'a suka yi watsi da yadda shugaban ƙasar ya tunkari zazzafar matsalar tattalin arzikin ƙasar, wadda ta jefa mutane da dama cikin talauci. Sakamakon zaben ya haifar da dawowar tsohuwar shugabar ƙasar Cristina Fernandez tamkar almara, wadda ita ce mataimakiyar shugaban ƙasa ga Alberto Fernandez, tsohuwar shugabarsa kuma abinda masu suka suke cewa hakan ne musabbabin tasirin mulkinsa. Makari ya faɗa wa taron magoya bayansa a Shad Kwata yakin neman zaɓensa cewa ya kirawo Albatu Fernandez don ya taya shi murna, kuma ya gayyace shi don su yi karin kumallon safe su tattauna a yau Litinin a fadar shugaban ƙasa ta Pink. Ɗaruruwan masu zanga-zanga a Iraki sun ci gaba da gudanar da zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati a jiya Lahadi a babban filin Tahrir da ke birnin Bagadaza. Masu zanga-zangar fiye da 60 ne aka kashe a arangamomin da aka yi da 'yan sanda tun bayan barkewar zanga-zangar a makon da ya gabata. Mun zo nan ne don mu ga bayan gwamnatin baki ɗaya, a cewar ɗaya daga cikin masu zanga-zangar. A wata sanarwa da hukumar yaƙi da 'yan ta'adda ta Iraki ta fitar jiya Lahadi ta ce an kai jami'an hukumar yaƙin don su kare gine-ginen gwamnati daga tsagerin marasa ɗa'a. Ɓangaren da yake kula da 'yan ta'adda ya ce an ba shi umarnin amfani da duk matakan da suka wajaba don kawo ƙarshen zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnatin Prime Minister Abdul Mahdi.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, tun bayan da hukumomin Amurka suka tabbatar da mutuwar shugaban kungiyar ISIS Abubakar al-Baghdadi a Syria wanda dakarun Amurka suka kashe, masana a fannin tsaro ke ci gaba da shiri kan wannan lamari. To, shin yanzu menene makomar kungiyar ta ISIS bayan kisan shugaban nata? Wannan na ɗaya daga cikin tambayoyin da wakilinmu Hassan Maina Kaina ya yi wa masana harkar tsaro a wannan rahoto da ya aiko mana daga Abuja.
A cewar wani masanin tsaro, Farfesa Muhammad Tukur Baba, kashe Abubakar al-Baghdadi a daidai wannan lokaci ko kaɗan bai zo masa da mamaki ba.
Sojojin Amerika na daidai ko dama sun san inda yake, amma ba su so kashe shi ga wannan lokacin ba. Na biyu kuma, ita fa Amerika tana da bayani, tana da kayan aiki, tana da sojoji da karin bayani na asiri ko dewa da kusan ya fi na kowa. A ce har yanzu shi ba al-Baghdadi ya daɗe yana irin wannan ba su same shi ba zai yi mamaki. Na uku shi ne, suna kuma da tarihin fabin irin waɗannan mutane 'yan ta'adda. Wala ko su kama shi ko su karshe da sauransu. Bari mu baka labari kamar shi Noriega. Nani abin nan da shugaban kasa da suka je kasansu suka kama shi suka kai Amerika. Akwai kuma shi dan kwayan nan el kapo yake na abin nan da suka je suka kamo. Na uku akwai Bin Laden, kaga sun bi shi shekara da shekaru ke da suka kama shi. Akwai El Faki, shi ma wanda suka bi shi a Yemen suka kashe shi.
Shi ma tsohon babban komanda a rundunar sojojin Najeriya, General Junaidu Sani Bindawa. Dama can shi ya yi tsammanin hakan zai faru.
In ka lura su Amerika da gwamnatin su da sojojin da kuma al'ummar da suka sanya na farko sun yarda da cewa yaƙi da ta'addanci kamar idan ka ci gaba da rage kan ko kuma shugabancin su ƙungiyoyin ta'addanci yakan ɗan rage musu ƙarfi. Kuma suka nace da duk wanda suka ce su ko suke kallon shi kamar shi yana gaba-gaba da shugabancin ƙungiyoyin su za su gama da shi. Shi ya sa kaga sai da suka yi shekara wajen 11 ko mafi haka suna bi har suka kashe Usama Bin Laden. Saboda haka bai zo da abin mamaki ba.
To, amma zan misali a tunaninka, kana ganin menene zai zama makomar ƙungiyar IS bayan babu shi al-Baghdadi din yanzu?
In ka duba yadda ƙungiyoyin ta'addanci suke, za su ɗan samu ci baya na shuwagabanci, amma kuma za ka ga da wuri-wuri za su nemi wani kuma su sanya shi su ce shi ne yanzu sabon shugabansu. Amma lallai za su samu abinda Bature ke ce ma setback, amma kuma da sun sanya wani in yana da karsashi da irin kima, ana ganin shi da kima a cikin ƙungiyoyin ta'addancin, sai kuma su ci gaba.
Farfesa Muhammad Tukur Baba na mai cewar duk da cewar an karya lagon ƙungiyar ta IS, amma kashe al-Baghdadi tamkar kashe maciji ne ba a sare kai ba.
To, an kashe shi shugabanta, za mu sake dubawa ne mu sa ido. A kasan shi kashe mutum guda a cikin kungiya ba kashe ra'ayin kungiyan bane. Kamar yadda lokacin da shi Obama ya kashe Bin Laden, babbar jaridar nan mai fada a ji ta Ingila, wato The Economist, sai ta ce ai tai wani shari ta ce to ka kashe shi, saura kuma ka kashe ra'ayin da yake da shi. Kashe ra'ayi ya fi kashe mutum wahala.
Yanzu dai abin jira a gani shine yadda kungiyar ta IS za ta kasance bayan babu shi jagoran nata Hassan Mainakaina. Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Tumanin la a gaida Hassan Mainakaina, mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. Da yanzu kuma ga shirin da rashin ta yi.
Amma ba bisa shashan ke ba, kana ba bisa sakar ke ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Masu saurare, assalamu alaikum. Masana harkokin tattalin arziki sun fayyace hanyoyi da matakan da ya kamata a bi domin warware matsalar mamaye da 'yan kasuwar ƙetare suka yi wa lamuran kasuwanci a Kano, Najeriya. Daidai lokacin da al'umma ke dakon majalisar dokokin jihar ta Kano game da wannan batu. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari, ɗauke da ragamar shi. Shirye-shiryenmu da suka gabata kun ji yadda 'yan kasuwar jihar Kano ke korafin yadda baki daga kasashen ƙetare, musamman kasashen China da India, suka mamaye harkokin kasuwanci a manya-manyan kasuwanni na Kano. A bacan dai galibin 'yan kasuwar na Kano na matsayin 'yan kamasho ne, la'akari da cewa su ne ejoji ga masu kamfanonin ƙetare. Sai dai sannan a hankali al'amura na ci gaba da sauyawa, inda masu kamfanonin ne ke buɗe kantina da shaguna a sassa daban-daban na kasuwannin Kano, suna sayar da kayayyakin da kansu ga diloli ko kuma 'yan sarin. Al'amarin da ya jefa 'yan kasuwar cikin gida mawuyacin hali, kuma hakan ta sanya suka gabatar da korafinsu ga zauren majalisar dokoki ta jihar Kano domin ɗaukar mataki ta hanyar doka. A hannu guda kuma masana harkokin tattalin arziki na ci gaba da fashin baki game da wannan batu. Dr. Lawan Habibu Yahaya ƙwararre ne a wannan fanni na sha'anin tattalin arziki, kuma ya yi tsokaci.
Wato shi hanyar masana'antu da kasuwanci da haɓaka shi a kowace ƙasa ya dangane ne kacokan da irin dokoki na kasuwanci da ita wannan jiha ko wata ƙasar ta ɗabbaƙa domin taimakawa da an gaza mutanenta. Ya zamana cewa kasuwancinsu yana tafiya a daidai, kuma ba sa samun cutuwa daga waɗanda suka fi ƙarfinsu daga ƙasashen waje. Babban matsalar da aka samu shine wato manufar kasuwanci da masana'antu, wato Industrial and Commercial Policy na ba na Kano kawai ba, na arewa gaba ɗaya, ya tsufa ya wuce yayinsa, da yana da buƙatar canje-canje, ba wai kawai wannan manufa ta kasuwanci da masana'antu ba, hatta ta aikin gona akwai buƙatar cewa a zauna a yi muhimmin aiki, wanda lokaci na ƙarshe da za a iya tunawa wanda aka yi muhimmin aiki a kan masana'antu da kasuwanci, aka yi musu wato Industrial and Commercial Policy tun kusan 1975. Saboda haka muhimmin zama ya kamata a yi da masana, da wato su 'yan kasuwa, da 'yan majalisa, da waɗanda dai suke da ruwa da tsaki a harkar, a daɗa gyara manhajar inda za a dusa da harkar kasuwanci. A ƙasashe irin su China da India sun yi yawa a duniya, yawansu na mutane al'umma, sannan kuma da ƙarfin tattalin arziki. Abinda China take nema ko a ina ne a duniya yanzu, ta sami inda za ta rage mutanenta su je can, su zauna a can su kuma yi kasuwanci su mamayi kasar saboda yawan su da kuma karfin tattalin arzikin su suna iya sana'antar da kaya fiye da bukatun su haka India to a duk bangaren shashi na duniya babu inda yake da wato arhar wajen kasuwanci kamar Afirka a kuma Afirka in ka dauki Najeriya zaka ga ita ce tunda yawan mutane shine kasuwa to Najeriya ita ce a idan su kuma in ka zo Najeriya ta arewa babu inda yake Kano saboda haka idan ba kyakkyawan manhaja aka samu ta yadda za a kare karamin dan kasuwa da matsakaici wanda yake na Najeriya na gida ba to tabbas in aka yi laubali da wannan dama za a wahala a ka'ida ya kamata a ce waɗansu sana'o'i da kuma waɗansu kasuwanci an bar su ne domin ƴan gari kamar yadda idan ka bude masana'anta banda manyan masu juya akalar company kusan dukkan waɗansu ma'aikata daga shashen gudanarwa zuwa ƙasa zuwa labura zuwa dan lodi ya kamata a ce al'ummar wannan bangaren da aka bude su ne suke da yawa anan haka idan zaka saida kayayyaki da ƴan kasuwa zaka iya zama abinda ake kira mai sana'antawa manufacturer amma distribution da retailing wato rarrabar da kayayyaki da sayar da su akan tebur ba na mai sana'antawa bane dan kasar waje
to amma waɗannan dokoki da kake cewa ya kamata a yi musu garan bawul tun shekarun 1970 da aka yi su ba su irin waɗannan tanaje-tanaje bane da kake ambatawa yanzu
to ai tattalin arzikin da yake a wancan lokacin abin da aka fi mai da hankali shine jawo hankulan ƴan waje su zo su zuba jari ba ana tunanin yanzu ƴan ciki su zuba jari yanzu ku tunanin shine ƴan ciki su zuba jari kuma a kare musu haƙƙinsu a wancan lokacin farkon industrial policy ne ana buƙatar waɗansu mutane ba daga ƙasashen waje saboda haka an ba su wani garabasa ba a sa musu wasu dokoki na ku yi da kar ku yi ba buƙata su zo su zuba hannun jari to yanzu kuma sai ya kai cewa bayan buƙatar ƴan wajen su zuba jari ana so a kare ƴan ƙasa waɗanda suke son su shiga harkar wannan sana'antu masana'antu da kasuwanci izamana an kare haƙƙin su kuma an ba su wata dama da za su wataya domin idan ba a yi musu haka ba sai a samu nama ya da horomo ɗanye ya zamana cewa ga ma'aikatun an kawo amma kayayyakin sana'antawar ba na ƙasa ba ne ribobin kuma an ɗebe su an mai da su ƙasar waje sannan mu namu ƴan kasuwa sai ya zamana cewa a agent din ma ba su kai ba wato ma'ana a ba su su raba din ma ya zamana cewa ana samun matsala a da a wancan yanayin idan suka shigo da kayayyakin su da kansu ma suke neman wanda za su ba ya wakilce su to yanzu sai ya zamana sun saboda sakaci da aka yi da tsawon lokaci da dokokin suka zauna waɗansu suka daɗe a gari har sai ya zamana cewa su kansu sun fara tahowa da mutanensu ba wai kawai su sana'antar da kayar ba a su samawa mutanen su aikin yi a wayansu kuma kasashe
yanzu tunda magana ake na dokoki misali ga ita majalisar dokokin Kano ta yi yunkuri za ta kalli wannan al'amari tunda ta samu korafi daga su ƴan kasuwa kuma dokokin nan da kake magana na shekarun 1970 an yi sinetin ma watakila gwamnatin lardin arewa da sauransu za a iya cewa yanzu gwamnatin Kano ko kuma majalisar Kano tana da misali hurumi na ta kalli waɗannan dokoki ta gaida ta tsara su don kare muradin ƴan jiharta ko kuma abu wannan zance ne na gwamnatin tarayya ko kuma sai gwamnatocin jihohin arewa sun haɗa hannu da ƙarfi za su iya wanzar da wannan lamari
to ai a kowane mataki gwamnatin matakin tana da damar ta duba waɗansu buƙatu da suka shafi al'ummata ta yi gyara a kansu ta kuma duba yanayin yinsu yake da yadda zai amfani al'ummata ita kuma gwamnati kullun canjawa take duk wanda ta zo tana duba matsala ce a wani yanayi da ta samu kanta da al'ummata suka samu kansu ta duba wannan yanayin sannan ta fito da waɗansu dokoki tun daga local government akwai abin da local government za ta yi akan harkar kasuwanci tun daga kan tasha kudin tasha akan yadda za a bada kantuna akan yadda za a karba haraji akan yadda za a saukakawa dan kasuwa haraji me ya kamata ibiya wanda kuma za a dauke ido a kansa haka a cikin jaha tana da dama ta yi abin da ake kira wato industrial and commercial policy of the state, wato manufa da manhajar tafiyar da masana'antu da kasuwanci na wannan jihar, ta duba menene buƙatuwar jihar a wannan lokaci. Misali a Kano yanzu, Kanawa da baki 'yan Najeriya da 'yan Kano suna da buƙatar zuba hannun jari kuma a taimaka musu ta wannan bangaren, wato ba tare da an bari mutanen ƙasar waje sun zo sun mamaye su ba, amma suna neman abin da ake kira partnership, haɗin gwiwa, yanda za a tafi tare, su su zo da masana'antu, mu mu zo da ma'aikata da sauran abun buƙatuwa, a yi yadda za a raba riba, su na ƙasashen waje su samu dama, mu ma mu samu, amma daga sanda mutanen waje su ne za su kawo kayayyakin masana'antu, a ba su fili su masana'antu, a rage musu haraji, kuma su ɗebo mutanen su daga can su zo su ba su aiki, sun taimaki ƙasar su kenan can, sannan kuma su ɗebe ribar su mai da ita can, sai da mana cewa maimakon jiha ta amfana ko ƙasa ta amfana, cutuwa ta yi. Saboda haka a ƙa'ida kamata ida ma yanzu abin da za a duba shi ne da me dawa dawa ya kamata duk wanda izo daga ƙasar waje, daga ƙasar ƙetare zai zo ya bayar, me ya kamata gwamnati ta bashi na wato bashi ƙwarin gwiwar kafa masana'antu, sannan kuma ta yaya 'yan ƙasa za su amfana, a 'yan ƙasar nan da wa za su haɗin gwiwa, menene ka san wanda masu haɗin gwiwa.
Kafin kai ga kafa masana'antun, yanzu babban kukan ma da ake shi ne yadda ake shigo da kayayyaki, tunda yawanci kayayyakin nan shigo da su ake a order su, kuma a zo a raba wa 'yan kasuwa su kuma su sayar ɗaiɗe ga sauran masu amfani da wato kayayyakin. Amma ya zama cewa baƙin nan su za su shigo da kayan, su sauke kayan, su yi kantinsu kuma su sayar wa mutane.
To ai maganar da muke kenan. Tunda sana'antar da kayan ma saboda yanayi da ƙasar ta samu kanta na tasgaro daga wajen harkar wuta, samun tasgaro daga wajen harkar wato security da sauran abubuwan da ake kira na infrastructure, conducive environment, wato yanayi kyakkyawa da zai sa masana'antu su daɗa ɗagawa. To da masana'antunmu na Kano sama da 340 da wani abu daga 1999 zuwa 2015 duk suka ruguje a Kano kawai, sai ya zama cewa waɗannan manyan masu masana'antun sun koma sun zama agent. Yanayin tattalin arzikin ƙasa ya karye masana'antunsu.
Talon Habibu Yahaya ce nan masanin tattalin arziki a Najeriya. Masarar da ya ƙarshen shirin da rashin tayi na yau kenan. Yanzu a madadin baƙon namu, kana da waɗanda suka taimaka shirin yayi nasara a sashen Hausa na muryar Amurka, Mahmud Ibrahim Kudi da na shirya na gabatar, nake cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. An daina alrizar zaranki ba
shashanki ba sakarki in ka nemi kuɗin sata. Madalla yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya.
Zan fara sharhin jaridar ne da jaridar The Nation. A shafinta na farko dai, jaridar ta The Nation ta rawaito cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari zai tashi zuwa kasar Saudiya a yau Litinin domin halartar wani taron bunƙasa tattalin arziki da yarima Muhammad bin Salman bin Abdulaziz ya shirya a kasar ta Saudiya. Taron wanda na bunƙasa tattalin arziki ne zai samu halarcin wasu shugabanni na ƙasashen duniya, inji jaridar ta The Nation. Sai kuma jaridar The Punch, jaridar da ta rawaito cewa yanzu haka matatun man fetur ɗin Najeriya da ake da su sun shafe wata guda kenan ba tare da sun sarrafa ɗanyen man fetur ko da drum ɗaya ba. Jaridar ta Punch dai ta rawaito hukumar ta NPC a wata sanarwa da ta fitar na cewa wata guda kenan matatun man fetur da ke wari da Kaduna da kuma Port Harcourt sun kasa aikin sarrafa ɗanyen man fetur da ƙasar ke samarwa domin amfanin cikin gida ko kuma fitarwa zuwa ƙasashe waje. Sai kuma jaridar Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo, jaridar da ta rawaito babban kotun kolin tarayyar Najeriya na cewa ta tsaye da ranar 30 ga wannan wata na Oktoba a matsayin ranar da za ta fara sauraron shari'ar ɗaukar ƙara da ɗan takarar neman shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar ya shigar a gabanta, inda yake kalubalantar zaben da ya kawo shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Sai kuma jaridar The Guardian, jaridar da ta rawaito ministan lafiya a Najeriya Dr. Osagie Ohanere na cewa cewa Najeriya za ta fara dauko likitoci daga kasashen ketare musamman ma Ingila da kuma ƙasar Amurka. Trinidad ta ruwaito ministan na bayyana hakan a lokacin da yake kare kasafin kuɗin ma'aikatansa a gaban majalisar dokokin Najeriya. Matakin yanzu minista zai taimaka wajen jawo hankalin 'yan kasashen waje domin shigowa Najeriya neman magani. Ta dai a martaninsa, in ji jaridar ta The Guardian, shugaban kungiyar likitocin Najeriya Dr. Francis Adedayo ya yi watsi da wannan bayani na minista. Yana mai cewa babu wani likita na ƙasar waje da ke cikin hayyacinsa da zai zo Najeriya domin gudanar da aiki, domin kuwa babu asibitoci masu kyau, babu kuma kayan aiki. Sai kuma jaridar da Bangal, jaridar da ta ruwaito ta kungiyar kare haƙƙin bil'adama da kuma sa ido a yadda ake gudanar da harkokin gwamnati mai suna SISLA, na cewa kimanin dalar Amurka biliyan 15.7 ne ake fita da su daga Najeriya a duk shekara. Jaridar da Bangal ta ruwaito babban daraktan kungiyar ta SISLA, Awal Ibrahim Rafsanjani, na cewa kungiyar ta shafe shekaru biyu tana gudanar da bincike tare da haɗin gwiwar kungiyar Transparency International mai yaƙi da cin hanci da rashawa. Babangida Prem, murya Amurka daga Najeriya.
To yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura.
Assalamu alaikum, gidan rediyon muryar Amurka. Da farko ne sunana Dambo Barau Fatasku daga tsohuwar kasuwa a tsakiyar garin Fatasku. A yau ne so na fara da godiya da yabo da kuma jinjina da mai girma gwamnan mu Alhaji Maimuna Labuye da mataimakinsa Alhaji Idi Baddo Gubana a bisa ƙoƙari da muke ga suke yi a 'yan kwanaki 100 da aka yi na ganin sun kawo mana abubuwan cigaba da more rayuwa a wannan jihar Tam.
Assalamu alaikum BOA, mai magana Alraf kana gaishuwa babban odita janar na ƙungiyar muryar talakawa a Najeriya. Ina jajantawa al'ummar Sokoto da Zamfara da wani sashi na Katsina da sauran gefe na Kaduna da irin abubuwa da suke faruwa na 'yan ta'adda masu kashe al'ummar ƙauye wanda ba su ji ba, ba su gani ba, masu kinnafi da fatar jama'a. Ubangiji Allah kawo wa annan jihohin sauki, Allah ya kawo zaman lafiya a Najeriya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka, mai magana Alhaji Musa Amurka Siya daga Kebbin Najeriya mazauni Ori. Hakikacin amri, mu dai mun ga ci gaba ga shugabancin shugaba ƙasa Muhammadu Buhari, domin mu dai mun ga canji ga mulkinsa. Duk inda ga abubuwan an lalata da matun tsohuwar gwamnatin sun riga sun lalata al'amarin, shi kuma wannan gyara ne yake son yin, Allah ya taimake shi.
Ta kafin mu karkare shirin ga labarai a takaice.
Wani samaman da sojojin Amurka na musamman suka kai a arewa maso yammacin Siriya ya kai ga samun nasara tare kuma da kawar da shugaban kungiyar ISIS Abubakar al-Baghdadi, wanda yayi kacakaca a cewar shugaba Donald Trump a wata sanarwa da yayi a wani jawabinsa da aka yada ta gidan talabijin a ƙasa baki ɗaya da safiyar jiya Lahadi. Babban wakilin Amurka a tattaunawar zaman lafiya da ake yi a Afghanistan ya gana da shugabanni a Kabul jiya Lahadi bayan saukarsa a ƙasar a wata ziyarar bazata, wadda ita ce ta farko da ya kai tun bayan da shugaba Donald Trump ya dakatar da tattaunawa da kungiyar 'yan tawayen Taliban kan yadda za a kawo ƙarshen yakin Afghanistan. Shugaba Mauricio Macri, mai ra'ayin riƙau, ya amince da shan kayi a zaben Argentina jiya da daddare, wanda hakan ya share fage ga masu sassaucin ra'ayi da suke da suka dawo kan karagar mulkin ƙarƙashin Alberto Fernandez, bayan da mafusata masu jefa ƙuri'a suka yi watsi da yadda shugaban ƙasar ya tunkari zazzafar matsalar tattalin arzikin ƙasar.
Masu sauraro, da kamar kawo ƙarshen shirin namu na hatsi, sai kuma can an jima da wato misalin karfe 4 ne magogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, za ku ji wata tawaga abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin zama waɗanda suka gabata a shafukanmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin shi Muhammad Hafiz Baballe da ya tani gabatarwa da Solomon Abode ya haɗa shirin, sai injiniyanmu Justin Mahmud Lalo ke cewa ku wuni lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.